بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أياك من أقال جدة بوجمك الله سبحانه وتعالى نفواني خوني يقام النساء فيها تأصبا يومنا 20 وتعالى الأول hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shekara 1442 a gidan miladiya yau muna 7 ga watan 11 shekara ta 2020 daidai mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi karemi a rubutu amma mai muhimmanci kwarai wanda ke bayani akan sarkin zuciya da kuma tsaftan rai sunan littafin ashru qawaid fi tazkiyatin nafs. Idan ɗan uwa ba su manta ba, mun tsaya akan ka'ida ta hudu wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan ka'ida ta biyar. Kar mu manta cewa ka'idoji guda 10 ne malam ya kawo. Duk wanda Allah ya shiga da katar ya bi waɗannan ka'idoji da dokoki, to insha Allah ta'ala zai samu ƙarfin zuciya, zai zama mutumin kirki, zai zama na Allah, zai zama bawan Allah da yake zai rayu kyakkyawar rayuwa a duniya, yana mai tsara haƙoƙan Allah, yana mai tsara haƙoƙan bayin Allah. Wannan bayin Allah kuwa ko da dabbobi ballantana mutane, wannan bayin Allah ko da kafirai ne ballantana musulmi, sai ya rayu mutane na fatan alkhairi da shi, suna san shi, suna ƙaunansa, suna mishi kyakkyawan zato da fatan alkhairi a wurin Allah, kuma ya dace da yardan Allah da rahamarsa. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya dacar da mu. Malaki alqa'idatul khamisa, ka'ida ta biyar, at-tazkiyatu tahliyatun wa tahliyatun, ko na canza tahliyatun wa tahliyatun, tsarkin zuciya da tsarkin rai abubuwa guda biyu ne suke samar da shi. Na farko tahliyatun, na biyu tahliyatun. Wancan da qa'un, wannan da ha'un. Ma'anin tahliya shine wufinta, ma'anin tahliya shine caɓa kwalliya ko ado, wato duk wanda ke neman tsarkin rai da tsaftan zuciya sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, sai ya yaƙi zuciyan shi ta wufinta daga ƙazanta da najasa da cututtuka, sai kuma ya caɓa kwalliya da kyawawan ɗabi'u da nagartattunta da kuma ingantattun aƙidu. Da haka shine ma'anar waɗannan kalmomi guda biyu, tahliya wufinta. Babu yadda za a yi mutum ya zama mai tawalu'u matuƙar bai wufintar da zuciyar shi daga girman kai ba, sai ya yaƙi zuciyar shi ya kance daga girman kai, to a wannan lokaci sai ya iya samun kyakkyawan ɗabi'ar tawalu. Babu yadda za a yi mutum ya zama mai kyauta ya riƙa niƙawa matuƙar bai wofintar da zuciyar shi daga ruwa ba, sai ya yaƙi zuciyar shi tukuna ta warke daga cutar ruwa, to a wannan lokacin ne kuma zai iya samun ɗabi'ar kyauta. Haka nan wanda bai yaƙi zuciyar shi daga cutan hassada ba, babu yadda za a yi nufin alkhairi ga ɗan uwan shi musulmi kamar yadda yake nufin alkhairi ga kansa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Da haka sai mutum ya yaƙi zuciyarsa tukuna, ya zama babu hassada, to a wannan lokaci to zai iya nafatan alkhairi ga wani ɗan uwansa musulmi. Amma idan yana da hassada, idan ya ga musulmi da wata ni'ima ta Allah yana jin zafi, kana jin shi zai iya zuwa ya nemo wa musulmi wannan ni'ima? Ba zai iya ba. To wannan shi ne ma'anan wannan gaba. Wanda ke neman zuciyar shi ta tsarki ta tsafta, to sai ya yaƙi munanan ɗabi'u da miyagun tunani da miyagun ayyuka na zuci. Idan zuciyar ta warke daga mummuna, to a lokacin za ta iya sufanta da kyakkyawa, amma ba a iya haɗawa a cewa nan marowaci ne kuma sannan mai kyauta ne.
ana fano haka
to kenan sai ya warke daga cutar ruwa sannan yake iya kyauta bai yiwa a ce wani ya bakar hasada ce amma kuma in dai alheri ya kama ni mu musulmi zai fadi ya tashi ni mu musulmi alheri kaga ba zai yi wani abubuwan sahabi ba to da ka sai mutum ya warke daga miyagun cututtuka da zunubai sannan yake iya sifanta ga da'a ga Allah da nagartattun dabi'u mun fahimci wannan gaban da kyau ko to shine malai yake cewa inna haqiqata tazkiya takhliyatu nafsi awwalan yace haqiqanin yanda mutum zai sami tsarkin zuciya da tsaftar rai to sai zuciyar shi ta wofinta da tukuna daga farko bi taqhiriha anar raza'il wal ma'asi wad dhunub ya tsaftace zuciya ya tsarkake ta daga dabi'u na kaskanci daga sabo daga zunubai kuma tahliyatuha ba'da zalika fi ila ta'at wal qurbat to sannan kuma sai ya chaba mata kulliya ta hanyar yin da'a ga Allah da kuma yin ababen da za su kusantar da shi zuwa ga Allah kama qala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa khudh min amwalihim sadaqatan tuqahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi sallallahu alayhi wa sallam yace khudh min amwalihim sadaqa ka karbi sadaqa daga hannun musulmi idan ka karbi wannan sadaqa zakka kenan Allah ce to tuqahhiruhum sai ka tsarkake su da wannan sadaqa wa tuzakkihim sai ka tsaftace su da wannan sadaqa wa salli alaihim sannan kuma sai kai musu addu'a ta alkhairi kaga abubuwa guda nawa aka ce ma annabi yayi na farko dai ya karbi sadaqa ya karbi zakka idan ya karba sai ya tsarkake su to tuqahhiruhum sai ya tsarkake su wa tuzakkihim sai kuma ya tsaftace su ya tsarkake su ya kuma tsaftace su da wannan sadakan da ya karba sai aka ce kuma ya musu addu'a kaga abubuwa guda uku to shine sai malai yake cewa fa qauluhu ta'ala inda Allah yake cewa to tayyiruhum ka tsarkake su sai yace fihi isharatun ila maqamit takhliya an sayyiati bi tatheeriha min adh-dhunub akwai ishara zuwa ga wannan matsayi na wofinta wofintar da zuciya daga dukkan sabo da zunubi da kuma ainin abin da zai bakanta ta shine to tsayyiru sai ka tsarkake su daga wadannan miyagun dabi'u ka tsarkake su daga miyagun tunani sai ya ce wa qawluhu wa tuzakkihim a inda kuma Allah ya ce sannan sai ka tsarkake su sai ka tsaftace su sannan ka tsarkake su daga zunubai nan kuma inda ya ce wa tuzakkihim sai ka tsaftace su sai ya ce fihi isharatun ila maqamit tahliyati bil fada'il a wannan lokaci abin da ake nufi sai kuma ka caba musu kwalliya ta hanyar yin kyawawan ayyuka wal hasanat da abubuwa masu daraja a wurin Allah wa taqdimu at-tahir ala at-tazkiya min babi taqdim at-takhliya ala at-tahliya abin da yasa aka fara kawo to tsayyiruhum ka tsarkake su wa tuzakkihim sannan ka tsaftace su yace to dalilin da yasa aka fara kawo wannan saboda a nuna maka wannan matsayin ne sai zuciya ta wofinta daga miyagu sannan take iya sifantuwa da kyawawa kun gane batun ne kyau yawa to da haka duk wanda ke neman tsarki a cikin mu duk abin da kake so ka zama wato ko ka iya yi na babin da'a ga Allah to abu na farko ka bincika kishiyan wannan ka yaki zuciyanka akan tukuna kadina to zai maka sauki ka iya sifanta da kyawawa idan ka samu mutum mai bakin kwadayi yana da kwadayi shi duk inda abu ya zo sai ya tsaga kai a ganshi a bashi yanzu kuma gashi yana son ya zama mutumin kirki ya rika kyauta to sai ya ki wannan mummunan dabi'an tukuna na yawan kwadayi ya ki zuciyar shi kar ya kasance kai komai kana son kai a ba kullu kai hannunka a kafa take ka yaki zuciyanka ne ka warke daga wannan cutan tukuna to a wannan lokacin idan ka warke daga wannan cutan sai ka ga an zo da abubuwa da dama za ka iya fifi da dan uwanka musulmi a kanka amma matukar kana da kwadayi to sifan wal ufiruna ala anfusihim ba za ta taba zuwa dabi'anka ba ba za ka iya fifi ta kowa a kan masulhan kanka ba in dai kana da kwadayi kai komai a baka kai komai a baka kai komai a sa sunanka ko a wurin aiki ana son aje seminar eh a sa sunana ana sa habarin tallafi na corona eh a sa sunana ana sa a promotion a sa sunana ana sa komi kai ka fifita musulmi a kanka mana wani lokaci to ba za ka iya wannan ba sai ka warke daga cutan kwadayi da ka cutan kwadayi ta mamaye zukatun da dama daga cikin musulmi sai ka kance dan taimakekeniya wannan tsakankanin musulmi na gagara yana gagara sannan cutan kwadayi ta mamaye zukatun musulmi sai mutum ya ta tara shi kadai ya ta tara har mutum ya tara din da ba zai iya cinyewa a ce maka yana da miliyan dubu miliyan dubu a account daya miliyan dubu miliyan dubu kun san ko miliyan dubu jama'a in ka dauke dubu 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 ka kirga su dubu dubu to idan ka kirga dubu gida dubu to ka samu miliyan daya in ka kirga miliyan 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 gida dubu to ka samu miliyan daya to wani na nan da miliyan dubu so dubu ba ma a taban su wannan akwai tun ba ma a taban su kaga wannan akwai rashin kan gado a ciki da ya tsoncin cutan na ruwa ba matuƙar dai ba bashi zai biya da ita ba ba wani aiki ka taman yake cikin ajandar ka ba kawai ya tara kun to me zai yi a wata cuta ce ya kama da ita bai warke daga gare ta ba da babu cutan nan da ba zai taro nan da yake ba kila ya tara zai gina gida ne kila ya tara zai biya bashi kila ya tara wannan daban amma akwai account din da yake da dama mutane ba su san sana da ita ba masu kuɗin ne ke magana wannan account din ma ba a magana ta to kaga wannan cutar nan tana nan tare da shi to haka nan ko a gida a gidajen mu haka za ta dai sai kaga magidanta suna zaune su uku su huɗu a gida ɗaya amma kuɗin wutan gidan naira dubu huɗu ne sai a gagara biyan kuɗin gidan wutan gidan har sai an zo an yanke wutan wanda ya ce ai shi kenan a tafi a haka wannan ma ce shi ma tafi a haka su huɗu ba za su iya biyan naira dubu huɗu ko dubu biyar ba kuma daga wani sai ƙani sai kawo sai abin nan ɗa me ya haifar da haka cuta ne ke cikin zukatansu na kwaɗayi da hassada to matuƙar ba su yaƙe ta ba to ba za su warke gidan ya zauna lafiya ba ita ce a unguwanni ga ta nan idan ƴaƴana suka sami dama suka je makaranta to ƴaƴan makwabta su zauna da jahilci cuta ce ke cikin zukatan mutane babu nufin alkhairi a cikin zukatan mutane me yasa saboda hasada ta cika zuciyarsu amma ba zai gane hasada yake yi ba to wa'innan matsaloli da ka sai ka tsarkake zuciyanka sannan ka tsaftace ta da nagartattun dabi'u sai malai ke cewa fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awwalan an adh-dhunub wal athami allati tufsid al-qalba duk wanda ke neman ya tsarkake zuciyar shi to abu na farko sai ya tsance kansa daga zunubai da laifuffuka wacce ita ce take baka zuciya wa tahjibu anhu nur al-hidayati wal iman ita take shiga tsakankanin zuciya da haske ni imani da haske ni shari'a wa'innan zunuban su suke shiga tsakankaninka da haske na shari'a wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi cikin fassarar da aka yi wannan aya Allah na shiga tsakankanin mutum da zuciyarsa duk wanda yi ganganci Allah shiga tsakankaninsa yi sha makantar da zuciyarsa tsakankanin zuciyarsa da abin da yake so yana alkhairi to wannan an gama da shi sai kaga mutum yana ta fatan ya zama mutumin kirki amma gagara in ya ga mutanen kirki yana suna birge shi yana haɗe yawo yana lashe bakin ina magani ne wani amma ɗabi'unsa ya sha bamban da na wani ɗin da yake fatan ya zama kuma ya kasa to me yasa anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi Allah ya sha makantar tsakankanin shi da zuciyarsa zuciyar tana son wani abu daban amma aikin da take yi da ayyukan da take jagorantar ga babba kuma daban wannan mataki ne na halaka Allah ka raba mu da shi kama qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda manzon Allah ke fadin cewa innal abda idza akhata'a khati'atan lalle bawa idan ya aikata wani laifi guda daya yi kuskure nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda'un sai ai mishi wata bakar alama a cikin zuciyarsa wata bakar alama wacce za ta rika masa tasiri. Ita ce wato wannan alaman baka ce, kuma kun san duk abin da ke da alaka da zuciyanka shi ke juya ka. Kenan bakar alama a zuciyar mutum babu shakka sai ta tasiri a harshensa, sai ta tasiri a gaɓuɓansa, sai ta tasiri a zamantakewansa da harkokinsa ne yau da kullum. Idan aka samu wannan bakar alama, to in aka yi ta daga bakar alama, bakar alama, bakar alama, bakar alama, aka yi ta maka alama, aka yi ta mutum ba alama baki a cikin zuciya, kenan za a iya kai lokacin da bakin alaman ya mamaye zuciya. Shine ma'anar rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Mummuna aikin da suke yi ya bakanta ran, ya bata ta, ya bakanta ta, ya bata ta har ta yi tsaka. Da ka babu abin da zai iya wanke wannan tsakan sai dai alqur'ani mai girma da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine a wannan hadisi annabi ke ba mu bayani, idan ba waye laifi daya sai ya diga mishi bakin dugu a cikin zuciyarsa. Fa idza huwa naza'a, idan ya fizge kanshi daga wannan zunubin da yayi, ya kyale wannan zunubin, wastaghfara, ya tuba ma Allah, wa taba, ya bar wannan zunubin, su kila qalbuhu, sai zuciyarsa ta tsaftata, sai su tsaftata wannan bakin da aka daga sai a goge, kaga ta koma cikin tsaftanta kenan da sarkinta. Wa in ada, in ko mutum da ya laifin sai bai tuba ya istighfari ba, kaga akwai wannan bakin, to sai kuma ya kare wani zunubin zida ce ha, sai a ƙara wani dugon baki hatta ta alu qalbahu, har wannan bakin dugon bakin dugon bakin dugon bakin alaman har sai ya mamaye zuciyan bawo. Wa huwa ar-rana alladhi zakara Allah, wannan ita ce tsakar da Allah subhanahu wataala ya bayani da yake cewa kalla barana ala qulubihim ma kanu yasibun, yace abinda suke aikata mummuna yayi tsaka a cikin zuciyansu. Wannan ya sanya wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa iyyara sabila ghayr yattakhidhuhu sabila, tunda tsatsan ta ma mai zuciyan hakan ta sanya ko sun ga gaskiya ba sa gane ta ballanta na su aiki da ita, in sun ga bata tana musu dadi sai su rungume ta hannu biyu. Menene dalili? Zunubi ne mutum ya ta yi, ya ta yi, ya ta yi, ya ta yi har zuciyan shi ta baci. Mutumin da ya sha wiwi yau sai ya gane yayi kuskure, ko ya sha shalafi, ko ya je sata, ko makamantan wannan, sai ya gane yayi kuskure, sai ya tuba ma Allah, sai ya daina zuwa wurin ɗan shalafi, sai ya dawo masallaci yana tare da masu ibada. To yanzu wannan kaga an yi mishi mummunan dugu, bakin dugu a cikin zuciyarsa. Amma tunda yanzu ya tuba, to za a goge shi, zuciyar za ta yi tsafta. Sai ka ga ya dawo masallaci, ya share masallaci, a yi karatu da shi. A wannan lokacin kuma sai ga zai je gurin mahaifin shi ya gaida mahaifin nasa, mahaifin shi ya aike shi ya sanya shi wata wani 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 abin nan, mahaifiyarsa ta sarrafa shi inda ta ga dama. Saboda me? Saboda zuciyar ta yi tsafta. Amma ya sha wiwi yanzu, an jima ya je ya sata, bakin alama ne biyu. Gobe ya jinkirta sallah, bakar alama ta uku. To wannan sai ga kullum kawai miyagun ɗabi'u ke karuwan masa, kullum miyagun ɗabi'u ke karuwan masa. In ka shekara kana mishi wa'azi ba zai gane ba, yana iya jin wa'azin ya fahimci saƙon, kai abin da kuma ke ba da ne kyau ba ne, amma zuciyar ta riga ta tsaka, sai ya kasa dawowa, shikenan kullum sai dai ya tafiya. Sai ka ji an ce maka ya je ya sata, amma an kashe shi a banza, ya mutuwan banza. Allah ka sani mali yace summa yujahidu nafsahu ala al-istikthari min as-salihati, bayan mutum ya yaƙi wancan zuciyan, ya wakiltar da ita daga miyagun ɗabi'u da zunubai, so sannan sai ya ƙoƙari ya sanya ya ɗora zuciyarsa akan yawaita da'a ga Allah. Allah ke tazku biha nafsuhu, wanda zuciyarsa za ta tsaftata da ita. Wa kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ke cewa alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah ce lalle waɗanda suka yi ƙoƙari domin neman yardan mu lanahdiyannahum subulana wallahi zamu shiryata da su ta farko wato Allah bai bada kai duk wanda ya zabara zai kusanci Allah to Allah bai bada shi ba ma haka nan ba shi Allah subhanahu wataala idan ka sa kokari kashi biyu shi Allah subhanahu wataala sai ya kusance ka kashi biyar shine hadisi yake cewa idan ka je ma Allah gurgudan taqa guda haka to shi Allah zai zo maka gurgudan zira'i guda in ka je ma Allah gurgudan zira'i guda Allah zai zo maka gurgudan gaba guda gaba dai shine fadin hannanka idan ka kusanci Allah gurgudan gaba guda haka nan Allah subhanahu wataala zai ta maka kusanci in ka je ma Allah da tafiya shi zai zo maka da farfarfa wato wannan kololuwa ne wurin a nuna maka yadda Allah ke nufin ya gafarta maka ya kusance ka sama da maka yadda kake so kusanci Allah da haka in ka danyi kadan sai Allah ya zuzuta ka ya cincida ka in kai aiki da kyakkyawa guda daya sai a baka lada goma in kai kyakkyawa daya sai a baka ladan shi guda goma kace subhanallah ba lada daya ba aiki sai kenan ba sai Allah ya baka ladan wanda yace subhanallah goma daga nan ma sai a maida ita 700 daga nan kuma zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala ya gada ma kace subhanallah dai a baka lada 700 kai sallan asubahi daya a baka ladan sallan farillan asubahi guda 50 bugun farko kenan yanzu wannan asubahin da muka yi kowa Allah ya bashi ni kwana 50 ne ladan aikin sallan asubahi ni kwana 50 daga nan Allah zai ci gaba da ninnin sa ta gurgudan abin da ya gada ma gurgudan ikhlasin ka da fattan sallan naka a ce sallan kwana 50 kuma an yi time 700 so 700 sallan kwana 50 so 700 daga yin sallan asubahi ta ranar asaba 21 ga watan Rabiul Awwal an baka sallan asubahi 50 din nan kuma an ninka ta 700 kaga ba kankanin kalala ba shi yasa yake cewa ma yas'alullahu bi adhabikum in shakartum wa amantum Allah bai da bukatun ne muku azaba mata in dai za ku yi imani kuma ku gode ma Allah to wannan dai yana daga cikin falalan Allah duk wanda ya kokari ya sami yardan Allah Allah ce mu kuma wallahi za mu shirita da shi ta farko ne inna Allah la ma'al muslimin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa qala ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala shaykhul islam ibn taymiyyah yake cewa fa tazkiyatu wa in kana asluha annama wal barakatu wa ziyadatu al khair fa inna ma tahsulu bi izalati ash-sharr falihadha sara at-tazki falihadha sara at-tazki bi jami' hadha wa hadha yace duk da kasancewa in aka ce at-tazkiya ma'ananta shine abu ya ta karuwa alkhairi ya yawaita a asali kenan yace to amma kuma hakan na faruwa ne yayin da sharri ya karanta yayin da sharrin mutum ke ta karuwa kaga wannan hadisin ya nuni akan cewa sharrin karuwa zai ta yi yayin da mutum ya ta zunubi ya ta zunubi kaga ko ya soyi alkhairin ba zai yi to kenan ashe babu yadda za a yi alkhairi ya ta karuwa sai kuma sharri ya ta raguwa yayin da sharri ke raguwa sai a rika mai mishi da alkhairi sharri na raguwa ana mai mishi da alkhairi hakan kai lokacin da yake ma zunubi mutum ya karanta matuka akwai magabatan da yake ko sun lalubo ma su gano sharrin da suka aikata a cikin satin da ya gabata sati biyu wata daya sai hakan ya zama musu da wahala sharri wani sharri yayi sai abin ya ta'asa shi dai bai ji haram ba bai ga haram ba bai faɗi haram ba bai aikata haram ba sai da an fahimta to akwai irin waɗannan da dama daga cikin magabata annabi ayyub alaihi salam lokacin da ya kamu da rashin lafiya tsawon lokaci waɗansu dangin shi guda biyu suna tattauna ya soye su za su zo gaishe shi suke tattauna wani anya wannan cuta ko da annabi ayyub yake yi tsawon lokaci ba zunubi ya ma Allah ba Allah ke mishi hukuma sai suka ce to in mun je mu gaya mishi haka kaga yan uwa ke nan mutanen kirki in suka fahimci laifi daga gare ka ba magana a yi maka dungu ba ne ba magana a yi maka rufa-rufa ba ne a koma a zage ka yau a juya ma a juya baya wannan ai daban wani duk wanda ya juya maka baya ai ba zai cutar da kai da komai ba amma mutum aidi shine ya ga laifin ka sai ya maka dungu ya maka shudo kinna maka ya ta maka faran faran da baka amma in ya koma sai ya kaga ni ga abin da yake yi to da haka kawai ka ga mai gaskiya bane ka ga mai mallaka kana fa laifi iri kaza ko ba shikenan ya fi tsarki ba wannan ya fi tsarki ya fi kyau kuma in ya daina kaga shikenan kai ma ya hutar da kai ba za ka yi ji ba ballan kana ka samu zanci a'a ya danganta hanyar da aka gaya masa hanyoyin ne suke da yawa hanyoyin faɗin gaskiya hanyoyin faɗin gaskiya suna da yawa ba lalle kai za ka faɗi ba idan ya zama kai baka isa ka faɗa mishi ba sai ka gaya wanda ya isa ya faɗa maka kun fahimci abin da nake nufi idan ya zama babu wanda zai iya faɗa masa sai a rubuta masa in yana ba zai yi haka nan ba sai a gaya mai yamin da Allah kai wa'azi akan kaza saboda akwai ɗabi'an abu kaza da abu kaza da abu kaza idan ya zama ba zai haka nan ba sai a sami mai wa'azi sai a tura mishi ta wayansa hanyoyin suna da yawa wata lokaci ai na shirin bayani a nan mukan taƙaita hanyar da awa hanya ɗaya ce wata lokaci shi ke wahalar da mu ko faɗin gaskiyan ma akwai irin hanyoyin da idan ka bi ko da mutum ya fito na fito da kai sai zuciyar shi ta gaya mishi ta bai kyauta ba yau ka wanke kafa ka je gidan mutum ka same shi ku gaisa ka nuna irin ƙauna da kyakkyawan fatan alkhairi da ke tsakankani to amma kuma ɗan adam ajiyari ne ɗan adam ta da yake bai cika goma ba na ga wani abu alhaji da na ga an yi a iya fahimta ta ba daidai ba ne to kuma ƙauna da soyayya ta hana mutum ya ga aibi daga masoyin shi yake gaya masa shi yasa na ce bari in zo in faɗi idan ni ne ban gane ba na san za ka gane dai na ga an yi bikin yarinya amma irin yanda na ga an yi shiga an yi kaza an yi kaza an yi kaza to wannan yana koya ma 'ya'ya da jikoki ne da na baya shi yasa na ce bari in zo in tambaye in dai ba mutum ƙanin shaidan ba ne ai mafi karanci zai ce to naji to innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani ko da bai nuna maka ya karba ba to ballantana ma in dai kai ka san baka isa ka gaya mishi ba to ka sa wanda ya isa ya gaya ma akwai aminai ko ka saba da aminin ka saba da kawai wanda kuka taso tare kuka yi wasa tare haka yi muku kaciya tare din yanzu ka saba da shi ka saba da kawai akwai iyaye akwai waye mutane da yawa da aka kan mu taƙaita hanyar gyara hanyoyin gyara suna da yawa to shine Ibn Taymiyyah yake cewa to bayuwa alkhairai da albarkatu su karu ga mutum har sai ya san shi daga sharura shi yasa ya zama tsarkin rai da tsaftar rai yakan haɗu ne sai an tsarkaka daga wancan sannan a cafa kwalliya da wannan sai an tsarkaka daga duniya gun sannan kuma a cafa kwalliya da nagartattun قال ابن سعد العلامة عبد الرحمن السعد يكيشوا عند قوله تعالى عند الله سبحانه وتعالى يكيشوا بل الله يزكي من يشاء الله يكي تركة وندي قدامة يصبت تشيش سيما يكيشوا أي بالإيمان والعمل الصالح الله يكن صبت وندي قدامة تهنين يباشي نظر تشن إيمان يكون أذر تاشد أي تتكاوم أيها الله سنة مشكلة shine sai malaice bitakhalli anil akhlaqir radila hakan ko zai faru ne ta yanda za a wofintar da wannan bawan ya kyale miyagun dabi'un Allah wadai wa tahalli bis sifatil jamila sai kuma ya cha kwalliya da sifofi masu kyau wannan ita ce hanya ta hudu ta biyar da malaice ya kawo gurin tsaftar rai bari mu ƙara ta shida alqa'idatu salisa qa'ida ta shida ighlaqu an-nawafidh allati تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة دو تقوفة دوان ويندو دكسن يكن شامكا تد كيد قسام تلكي ينيسا تاكد أوكفا يجيقا كشين كسنشي توقيتا ساقن قندو النهاني kalifa kofofin kalifa windunan kar ka amintar da kanka na gane na fahimci ba ku gane abin da yake nufi ba. Akwai wayansu kofofi idan ka bude su akwai yiwuwa mai karfi zaka fada cikin bala'i, cikin fitina. To kar ka bude wannan kofa. Akwai wayansu winduna in ka bude su kaga abin da ke cikin windunan akwai yiwuwa sai ka kai hannu. To irin waɗannan winduna da kofofi karfi su. Ina misali, kar ka taba aminta zuciyarka ta riga gaya maka cewa kana da imani, za ka yanzu ko ka keɓe da wancan yarinyin ba matsala, ainihin ma san kaina. Kar ka ba kanka wannan amincin. Annabi Yusuf ma bai ba kanshi wannan amincin ba. Kun fahimci abin da nake nufi? Lokacin da Annabi Yusuf aka yi mishi kikikata, uwargijiyarsa ce kuma, shi a wurinsa kaman uwa ce. Din yanzu mu'amala na mutum na mu'amala da uwarsa ai ba zai damu ba. Shi a wurinsa uwa ce, ita kuma a zuciyar shi ashe ba haka bane. An shiga daki an rufe can an rufe can, shi a gurin shi bai ga wani aibi ba, shi bai ma gane manufan ba. To a ƙarshe dai an ce haita laka. Bayan ta riga ta fito da komi ga ina a sararin shi, abin da dole zai kama zukata, zukata za su farkata. To abin da ya tuna shi ne irin baiwa da falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa. Sai ni misali ce ma'azallahi a'udhu billahi, sai ni misalin Allah. Amma dai ya fahimci cewa tsarin Allah nan ka ɗauka ka ce a'udhu billahi ko ka kame kawai ba fa zai yiwu ba. Maganin kar a yi kar a fara, babban abin da ya wajaba kan shi ne ya rayu ya gudu, bai tsaya cewa ba inda nake annabin Allah, sai na san ba abin da zai faru. Ya ta a'udhu billahi min shaitanir rajim, ya nemi wuri ya zauna. Ya san wannan akwai ganganci a ciki, annabin Allah ne kuma, ka ga ƙarshen imani kenan. Ka hararo inda annabi Yusuf ya juya a guje ya rayu, ita kuma ta biyo shi. Haka fa ta kama rigar shi ta baki ta yaga, ya je ya bude wancan kofar, ya bude wancan kofar, sai ga su a gaban mai gida. An fito ana nan farfashi lafiya. To da yake Allah ya sa ita mai wayo ne, bayan ta yi mishi kazafin, sai kuma ta faɗi rungkuncin da take so a yi domin kar a kashe mata shi. Yawwa, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, ni ne yanzu wannan yaron nawa zai goye min wannan aika-aika ni? To wallahi illa ayyusu jar'u ababun alayh, ba maganin kisa a ciki. Kar ma ka kawo maganin kisa ka yi oga gaba ke ɗaya kenan, kar ka kawo kisa, ko dai a kai shi gidan yari ne ko kuma a yi mishi azaba. To ba kisa ne kisa in kawo ba, dai kisa na da daɗi, ka ga an fara samun nishaɗi. To ba kisa ne kisa in kawo ba, ina son in kawo inda Annabi Yusuf ya rari a guje ni ya gudu lokacin da ya faɗa cikin fitina. A lokacin nan bai amintar da kan cewa yana da imani shi na Allah ne, shi suna magana da Allah, bai amintar da kan shi. To ka rufe ma kanka kofar fitina. Sai wani a bashi ajiyan kuɗi, ko kuma irin waɗanda sukan ci kuɗi a gwamnati ɗin na ofis, da daman su sukan ce ne a matsayin bashi, daga nan suke farawa ga kofa ta budu na cin kuɗi. Amma mutum yana tsoron an yana ci kuɗin gwamnati, sai ce to amma dai yanzu dabarin da zan yi gurin in ci bashi insha Allah ta'ala, in aka biya mu ariyas ɗin sai in maida. To shedan kuma ba zai yadda da wannan ba, yanzu ya ci sati ne zuwa sai shi ɗaya namshi, yanzu ka biya nan kuɗin, ka ga fa kana da matsala kaza. Maimakon haka da ma za ka ƙara, ka ga da ma 60,000 ne, ka ga da zai zama 100,000, ka ga shi ke nan yanzu za ma ka fi jin daɗin biya, sai ka tsaya yadda za ka biya 10,000. Haka zai ƙawata wa mutum, sai mutum ya shiga ɗin, sai ya ƙara, ka ga ya ƙara 100,000. Ana nan sai ya ƙara kai 250,000. To idan suka kai 500,000 sai ka kai, ni ma fa ina da haƙƙi a cikin gwamnatin nan fa, ni ma ina da haƙƙi, dama ana ce da sunan mu, in ma an ce a raba arzikin Najeriya ne wallahi kusan miliyan 30 za a bani. da haka manzanni nake bin bashi daga nan shike nan kofar Allah. Wato ina son ku gane duk inda mutum ya ga wata kofa ne sharri, kofa ta sharri sai ya bita, to sai ya fada. To shine ma da yake cewa kar ayi kar a fara. Kai ta ka tsantsan duk inda kaga wannan abu zai jefa ni zuwa ga sharri sai ka fara. A wannan gaban in ba ku manta ba cikin karatukan da muka yi na kitabu tauhid, kar ka ga mabannata na banna ka ce bari in je kallo. Duk shine abin da ake magana a nan. Kaga ƴan Shi'a suna zanga-zanga ko ana maukibi sai ka ce bari in je in kallo, to baka san lokacin da fitina za ta fada cikin zuciyarka ba. Daga zuwa kallo ko kuma daga sauraron ƴan bid'a suna bayani, to daga nan sai mutum shakka da shubha ta shiga cikin zuciyarsa, daga nan ya ji tsananin tashin hankali da bala'i. Shi yasa magabata suke tsoratarwa akan sauraron ƴan bid'a. Idan ƴan bid'a suna bayanansu kaka saurara, saboda shubha tana iya shiga cikin zuciyarka. Kila an fahimta. Shi yasa ko malami ne na sunna zai karantar, ba yi da buƙatun ya zama shi usulubin shi ne ta kawo shubhohi yana warwarewa. Akwai yiwuwar lokacin da ka kawo shubha zuciyar mutum muƙadila, amma lokacin da za ka yi raddinta zuciyar shi mudubira. Al-Imam Maliki ce kowane zuciyar ɗan adam tana da ɗabi'un nan guda biyu, al-iqbal da al-idbar. Akwai lokacin da za ka ji kana da kaza kaza, kana da nishaɗi akan sauraro da ganewa. Akwai lokacin da za ka ji baka da wannan nishaɗi. To ana iya wa kai malami sai ka kawo wata shubha, sai ya kasance zuciyar mutum a lokacin tana buɗe, sai ya karɓi shubhan ya gane ta sosai. To lokacin da ka tashi raddin shubhan kuma zuciyar shi ba ta da nishaɗi, da haka ba ma zai gane raddin da kai mu shubhan ba. Da haka shubhan tana ta zauna a cikin zuciyarsa, zai ta renanta, sai ta tunan anya ko wai sahabban nan mutanen kirki ne kuwa, an fice fa kaza ba. Lokacin da ka kawo shubhan ya karba, lokacin da kai raddin ta kuma zuciyar ba ta karba ba. To duk ire-iren waɗannan abubuwan sai mutum ya rufe makansa, in ba haka ba zai fada cikin sharri, zai fada cikin fitina. Allah ka tsare mu. Sai malai yake cewa fa hataju al-ardu hadatan masatan ila ighlaq an-nawafiz allati tudannisu nafsuhu wa tudaffiha. Wajibi ne akan mutum ko kuma mutum yana da buƙatuwa mai tsanani ya rike duk wata kofa da za ta kazanta zuciyar shi ta bata ta. Wa qad dariba lana fi sunnati masalun yubayyinu khuturata wulud al-abd fima yubayyu alayhi dinahu. Sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo mana da wata rayayyen misali wacce take nuni akan haɗari ne mutum ya shiga inda ya san zai toza ta addininsa. Yace fa fil hadisi, ya zo a cikin hadisi, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana buga misali ne annabi. Yace daraballahu masalan, Allah ya buga misali. Kaga annabi ne yake bada misali, amma sai ce Allah ne kuma ya buga misali. Dan akwai misalai da masu Al-Qur'ani ne girma da yawa. وتلك الامثال نضربها وما يعقلها الا العالمون. akan baga misali amma babu wanda ke gane ta sai mutanen kirki masu ilimi. Shi yasa akwai daga cikin malamai idan aka saka karanta wani misali a cikin Al-Qur'ani ba su gane ba, sai su yi ta kuka su faɗi suna sujada ga Allah. Yace to wannan alama ne dake nuni akan cewa ba ni cikin malamai kenan. In dai za a kawo misali ban gane ta ba, tunda Allah ya ce ma ya aqiluha illa al-alimun, malamai ne ke gane misalan da Allah yake bugawa. A ce an buga misali masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la shatiyatu wa la ghadiyya yakadu zaytuha yudhi'u wa law lam tamsasu nar nurun ala nur. Ka gane wannan misali? To in baka gane ba ka cikin malamai. Qur'ani ya tabbatar da wannan. Duk misalin da kaga baka gane ba na Al-Qur'ani, to Allah ya cire ka cikin malamai. Wa ma ya'qiluha illa al-alimuna. Malamai ke kai ke gane. To kai kuma tun a duniya kai da kai jahili ne. Dai ba. To shine annabi yake cewa Allah ya buga misali siratan mustaqiman. Tafarki madaidaiciya gata. Fararo mu ita gata nan a miƙe. tafarki madidiciya ko a haka kawai aka bar aka ce tafarki madidiciya kai dai ka san wannan hanyar da ake magana akan ta kwalta ne dudar babu ramuka a cikin ta babu kwanafari a cikin ta hanya ce dudar mai kakkiya ne ga kacciya ingantacciya Hausa suna ce in kaji ana gargada ba haukalta bane to in aka haukalta irin wannan kwalta din da ake yi na zamani kaji haka na santin din wannan kwalta to wannan misalin as-sirat al-mustaqim kenan mi kakkiyar hanya da ta nan babu kwanakwani a cikin ta babu gargada a cikin ta wa ala janabati sirat surani a gefen wannan hanya jaffanta guda biyu hagu da damanta akwai surani akwai katanga ga hanyoyi kakkiya tsodar a gefenta akwai katanga a ɗayan gefen akwai katanga fihi ma abwabu mufattaha a cikin waɗannan katangan da ke gefen hagu da dama akwai ƙofofi buɗaɗɗu akwai ƙofofi buɗaɗɗu wannan katanga na gefen hagu akwai ƙofofi a buɗe na gefen dama akwai ƙofofi a buɗe wa ala al-abwabi suturun murhatun kowace ƙofa da take buɗe amma an mata gata an sanya labuli ya rufe ta kuna gane misalin ga hanya da ni kakkiya a gefen ta ga katanga a ɗayan gefen ma ga katanga a kowace katanga nan akwai ƙofofi a buɗe ba a rufe su ba amma dai an sake labuli an sake labuli kaga an rufe su amma ba rufi ne mai ƙarfi ba to wa ala babu sirat a ƙofan shiga wannan tafarkin madidiciyan mai ƙakiyar a ƙofan shiganta akwai da'in akwai wani mai shila kana zuwa kofan da zaka shiga wannan as-sirat al-mustaqim in tafarki madidiciyan akwai mai kira yana ce maka ya ayyuhan nas yana fadin ya ku mutane udkhulu as-sirat jami'an ku zo ga tafarki madidiciya ku shige ta yana wannan shila a farkon kofa wala tata'arraju haka ne ko ko wala ta ta'awwaju a wata riwaya ana ku ne ce yau zarra ko to ko wala ta ta'arraju ko wala ta ta'awwaju ga ta farki madaidaiciya ku zo ku bi ta kar ku kauce mata kar ku samu iwaj wada'in yad'u min fawqi as-sirat wannan a farkon kofan kenan to a sama kuma a saman wannan hanya kana dan shiga cikin ta a sama kuma akwai wani mai shela shi ma yana shela ila an gane yana shela shi amma shelan sa shine fa iza arada an yaftaha shay'an min tilkal abwab yayin da ka zo ne kana jin tafarki madidiciyan sai ka so ka dan bude wani labule daga cikin labulolin nan bari in ga abin da ke cikin wannan kofan to shine aikin shi ke tasowa sai ya ce maka wai haka la taftahu kada ka bude kada ka bude fa innaka in taftahu talijuhu in ka bude fa sai ka shiga kana bude fa za ka shiga ha to kana jin yunwa kana buɗe ɗakin nan sai ka ga ga abinci nan iri-iri masu ban sha'awa kayan marmari da su jus da su wani ne ga abinci nan da nama da komi da komi kuma ga kana matsanancin jin yunwa idan ka buɗe kana jin ba za ka shiga ba za ka shiga ce bari ko ɗan tsokan nama ɗayan samu bari ɗan je ko ɗan donut haka ɗan samu na shi a hanya misali to shi ne sai ya maka kashe ni to wannan ita ce misali sai annabi ya ce was-siratu wannan tafarki madaidaicin da ake magana al-islam ita ce musulunci ita ce wannan tafarki madaidaiciya wasurani wa'annan katangogi guda biyu hududullahi ta'ala sune iyakokan Allah iyakokan Allah iyakokan Allah ko dai zama sune ababen da Allah ya haramta ko kuma ya zama sune shamakin dake tsakankanin bawa da abin da Allah ya haramta kun gane bambancin in aka ce hududullahi iyakan Allah kana iya cewa zina iyaka ce ta Allah kaga Allah ya haramta ta shan giya ƙarya cin dukiyar mutane bil batil ana iya cewa sune hududullahi ana kuma iya cewa a hududullahi sune abin da ke bayan wannan katangan katangan ita ce hududullahi abin da yake bayan ke cikin wannan kokofin sune haramun amma ita hududullahi ba ita ce haramun ba duka fassarar ne na izo kuma ayoyin alqur'ani ne jama'a duk sun yi nuni akan haka ne wani guri ya ce tilaka hududullahi fala taqrabuha wa innan sune hududullahi iyakokan Allah sai ce kar ku kusance su kenan sune haram din a wani gurin sai ce tilaka hududullahi fala ta'taduha kar ku ketare su kenan ba sune haramun din ba amma ketare su zai kai ka zuwa ga haramu kun gani to shine yake cewa wal abwabul muftaha wa innan kofofin da ke bude maharimullahi ta'ala sune haramtocin da Allah ya haramta abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ce su haramun ne wa zalika da'i wannan me kiran wa zalika da'i wannan me kiran me shela ala ra'si sirat wanda ke saman wanda ke farkon kofa wanda ke farkon kofa shine kitabullahi azza wa jalla shine littafin Allah kullun qur'ani yad'u ila dar salam kullun qur'ani na kirani azu akan abi ta farki madidiciya ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ko kullun qur'ani na kirani azu abi ta farki madidiciya wadda'i min fawqi sirat shi ko me kiran nan dake sama dake saman wannan tafarkin wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin shine mai wa'azin Allah dake cikin zuciyar kowanne musulmi ashe Allah yana da wani mai wa'azi dake cikin zuciyar kowa a cikin mu nan wane ne wannan mai wa'azin ban sani ba ko kun san wane ne wannan mai wa'azin dake cikin zuciyar kowanne musulmi na'am san ji ba wani dan kwaya ce shine mala'ika wani ya ce ita ce mutuwa to sai na'am ciwo rashin lafiya to wani ya ce rashin lafiya na'am alqur'ani wani ya ce alqur'ani sai na'am imani wani ya ce imani wani ya ce fitra fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha to duka wadannan wanne ne ba gaskiya ba duka gaskiya ne kenan Allah ya sanya waɗansu hujjoji da ilmoma a cikin zuciyar kowane musulmi yana karanta mishi gaskiya halal da haram to waɗannan su ne wa'idullahi ɗin su ne wa'idullahi da wannan fitaran da wannan ƙur'anin da ayoyin ƙur'ani da ka sani da wannan mutuwan da wannan rashin lafiyar da ke sanya kai la'asar ka gane Allah duka waɗannan abubuwa da sauransu ma in ka tattara su ne wa'idullahi su ne masu wa'azin na Allah kowa yana amfani yana kallon waɗannan suna hana shi ɓannan suna fashi yi aikin kirki yau idan ka tuna mutuwa sai ka ji kana son kai da'a ga Allah sai ka ji kana tsoron kai zunubi yau in ka tuna mala'ikuna tare da kai sai ka ji kana son kai da'a sai ka ji kana son ka bar zunubi yau in ka tuna da ayoyin alqur'ani ne girma da ilmomin da ka sani sai ka ji suna taimakonka akan haka to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ni misali to menene misalin ke nuni akai cewa dai ga mu muna kan musulunci amma a gefe da gefe ga waɗansu abubuwa da Allah ya haramta an kuma sanya shamaki tsakankanin mu sai dai an saki labule labulen nan su ne nassosan da ka sani cewa abu kaza haram ne abu kaza haram ne abu kaza haram ne kuma Allah ya ce kar ka ketare to idan fa ka bude wannan kofan ga wani mai wa'azi can ya ce maka in fa ka bude wannan kofan fa za ka shiga da haka idan ka kusanci mu'amala da mata bai mamaki fa kai zina in ka zauna da ɗan shaye-shaye ba mamaki ba kai shaye-shaye in ka zauna da barayi ba za kai fata kila kun gani haka nan ɗabi'un suke so da haka ashe maganin kar ayi kar a fara in mun fahimci babin da malam ya bude shine duk abin da zai jefa ka zuwa ga fitina ya nisanta ka zuwa ga ɗabi'u kyawa to ka nisance shi كما يقول قال حافظ بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط فقطع أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها Al-Hafiz Ibn Rajab yake cewa duk wanda ya zama a rayuwar duniyar nan ya kyale tabbata akan tafarki madaidaiciya ya buɗe makansa wa'innan kofofin da aka sauke labule a cikin su ya shiga ciki ko ta hanyar shubuhohi ko ta hanyar sha'awoyi kun san kofofin zunubi kenan guda biyu manya-manya kenan kofofin zunubi guda biyu duk wani zunubi na duniya karkashin wa'innan kofofin suke ko dai shubuhat shubuhohi duk wani wanda kaga yayi bid'a a karkashin shubuhaci duk wanda kaga yana bid'a a musulunci a karkashin shubuhaci an kawo shi dan su abubuwa dama shubha ita ce wato wata kalma dake shiga tsakankanin mutum da gaskiya ta bayyana kamar ita ce gaskiya ko ita ce kira shubha to sai ga mutum an nuna mishi cewa abu kaza ma sai babu laifi kaje kai kaza babu laifi kai kaza babu laifi kai kaza da haka duk wata shubha da abin nan bid'a da kaga an yi ko wani kafirci a babin shubha ne duk wani sako da zulubi da kaga an yi a babin sha'awa ran mutum ne ke so ko iyayen shi ne ke so ko matar shi ne ke so ko ƴaƴan shi ne ke so shi kuma yana son kuɗi ne ko yana son mulki ko yana son biyan buƙatar kansa ko yana jin kishi ko yana jin yunwa duk wa'innan sha'awoyin na rai su suke jawo zuwa ga zulubi to shine al-Hafiz Ibn Hajar yake ce Ibn Rajab yake cewa duk wanda ya buɗe makan shi waɗannan kofofin ya fada maharamtattun abubuwa to a ranar tashin al-kiyama ai akwai sirabi kuma a duniya muna da sirab ta farke madaidaiciya a ranar tashin al-kiyama muna da sirab ita ce dai wannan hanyar da kowane bawa sai ya wuce ta kanta kafin shi ga aljanna to shine yake cewa duk wanda a duniya ya riƙe yin hagu da dama yana faɗa maharamun to babu shakka akan siradin ranar tashin alkiyama wannan abin nan din kalali kalali a hausance menene ina irin kugiya san shi zakum Allah kai kugiya kun san kugiya ko idan ka sani kamar abu karfi aka ba ta Allah lanfasa su haka wani kaga yana da baki ne tsini wani kaga yana da baki ne faɗi duka dai makamai ne miyagun makamai ne to akwai irin su a wutan jahannama to tun akan sirabi suke duk wanda ya bude makan shi kofan haramun ya ta yin haramun a duniya to a ranar tashin alkiyama waɗannan kalalib din haka yazo a cikin hadisi ka ku ji wani yazo a cikin maganar Ibn Rajab a cikin hadisi ne yazo in mun zo a kirta sahawi abin nan wasu tsaye insha Allah za mu karanta wannan haka yazo a cikin hadisi kalalib waɗannan kugiyoyin na wutan jahannama haka za ka fisgo shi ya goshe ta can ya goshe ta can ya goshe ta can daga nan kuma har ya fada cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu akwai wanda zai fada cikin wutan jahannama qaba'an akwai kuma wanda zai sha da kyar amma wannan kugiyoyin na wutan jahannama sun kace kace da halittar jikinsa zai bi sha da kyar akwai kuma wanda yake zai wuce sirati bai ma san ya wuce sai ya wuce tukunne tambaya an ce wai a tashin alkiyama akwai sirati kafin shiga aljanna gashi ni na ga yanzu na shiga aljanna ni ga wani sirati a ce a kenan lokacin da kaga an yi kaza ai kan sirabin kenan ai mummune kenan na gaskiya Allah ka sa mu cikin su to irin wannan mutum shine ibnu Rajab yake cewa abin da zai same shi kenan to sai malam ya bada misalai na irin abubuwa na haramun wanda ya kamata mutum ya kiyaye cewa min qaulillahi azza ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaqdhu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un يشي قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى يشي قدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا أو أن آية أنشي أغيام ممني مذا سرم إذا نوس سكيكم كيا يقريتون وأن شيني زيبات التركيد فتح kuma Allah subhanahu wataala masani ne akan duk abin da suke aikatawa. Sai Abu Hayyan malamin tafsiri ne yake cewa an gabato da cewa a rantsa idanu a gabacin a ce ka tsare tsarecinka, sai aka ce ka rantsa idanka sannan ka tsare tsarecinka. Me yasa ai zina ya fi sharri fiye da kallo? Ko to amma me yasa aka fara cewa mutum ya tsare gananan shi kar ya bude ido ya ta kallon mata, in mata ne kar su bude ido su ta kallon maza? Me yasa aka yi haka? Sannan sai aka ce kar ai zina. Shine sai malai yake cewa saboda gani shike jagoranta zuwa ga zina. Sai ka gani tukuna sannan ranka ke biyawa, sannan kana da bukatun ka dauki matakan da zaka bi domin ka kosar da bukatuwarka. Wara'idul fujur, kuma ganin shine wato zai zuzu tafajircin kazantun da baka gani ba tsafta in jawutawa. Da haka komin kyan wannan matan in baka kalle ta ba kaga abin da ke tare da ita na kawa da ado, zuciyarka ba zai biya ba. Me yasa yanzu ba ma yin aiki tukuru? Waɗansu daga cikin musulmi ba sa aiki tukuru don su samu ƙaurin ain don ba su ganta da ida ba, su kuma imaninsu da gaibu bai kai kololuwa ba. Da a ce ka taɓa ganin yatsan ƙaurin ain, to wallahi idan ka san dare kana sallah har sai an busa ƙaho baka daina ba. To amma rashin sani, wama ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yuni, rashin sani ya sa an ce maka akwai ƙaurin ain sai ka kallo ka budurwa ka ce ba akwai wancan ba, ai kai kana da budurwa kai ma. To horin ai ba 'yan budurwa ka bace, yauwa. To da haka idan mutum ya gani to daga nan sai kuma ya jagoran shi zuwa gabanna. Wal balwa fihi ashadu wa akbar, sai bala'in ya zama yana da girma kuma yana da yawa. Da haka shi gani shi ne hadarin, sai Allah ya ce to kar ai ganin. Kun gani? Kar ai ganin, saboda in kai ganin to zai buɗe maka wancan kofa, zai buɗe maka wannan labulan, kuma akwai yiwuwar sai ka kutsa cikin wannan abin da ka kalla. وقال الشيخ السعد فإن من حفظ فرجه وبصره للدوان دي أري أري كنسا دجانسا فهو من الخبث الذي يدنس به أهل به أهل الفواهش سيد أرى كنسا دجا كزنتا لكي باتا واتو كزنتا واتشي تكي بكان واتو ما سأل فاشاكي بكان تاديتا دوان دي أري أري كنسا يسأل جانسا sai kasance ya karkata kansa daga kazantan da in iska take fadawa. Warakana haka ne wa zakata amalu, sai aikata aikatan su tsafta su kyau su su tsanki bi sababi tarkil muharram, saboda ya bar wannan abin da Allah ya haramta. Allazi taqamu ilayhi an-nafs wa tad'u ilayhi, wanda rai ke kira zuwa gare shi kuma take kwadayi zuwa gare shi. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, دو وندي بر وانا ابو سبوده الله تو سي الله يمسى من شي دابين دي في الخير, دو وندي بر وتبنا سبوده الله تو الله سبحانه وتعالى سي يا مسني يا مشي دابين دي في wannan alkhair. Ki dan fahimta idan ga haramun na kudi sai ka danna zuciyanka ka hakura saboda girman Allah, to sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka kofin halastuma. Idan mutum ya nisanci haram na zina sai Allah ya kawo mishi, akwai wani wannan matan kuma sai Allah ya kawo maka ita da halal. Akwai wani daga cikin bayin Allah, wani matashi a zamanin can magabata, zamanin tabi'u tabi'i ko abin da ya kama da haka, ya zo wani gari neman ilimi cikin dare, yana cikin nazari da daddare a ɗaki ya hura a ci balbal. Sai wata yarinya daga cikin yaran makwabta, sai fitina ta sha'awa ta kama ta cikin dare, sai tana neman ita ko wa za ta samu, wa za ta kai kanta zuwa gare shi. Sai ta tuna ga ɗakin ustazu, ɗakin kofar gida, ta ce kadai ustazu yana cikin nazari da daddare, kawai sai ji an buɗe ɗakin shi an shigo. Daga kai da zai shiga yarinya hanɓaleliya san kowa tsin wanda ya rasa lafiya, ta ce ba wani maganar lafiya, kawai dai haita laka. Ya ce subhanallah, dai wani Allah ke tsoron Allah. Ta ce ko dai kai abin da nake so ko kuma in maka kowa in tona maka asiri, ka san shedan yana amfani da wannan hanya. ko dai kai abin da nake so ko in tona ma asiri in ce ga abin da kake yi nan ta ce wannan matashi sai ya dauki yatsun sa sai ya dora su akan wannan asubal bandin sai suka fara konewa haka yake zufa yana fadin ya ke rai idan ba za ki iya daure mu wannan karamar azaban ba azaban gidan lahira ta ku wannan ya ke rai idan ba za ki iya daure mu wannan azaban ba azaban gidan lahira ta ku wannan da wannan yarinya ta ga kololon imani irin wannan sai zuciyarta ya sani sai ta koma ga Allah sai ta fita tana kuka ta je ta tashi mahaifinta ta ce baba kaji abin da ya faru ranan wanka ba koyon cibi kaji fitinan da ta fada ne kaji matakin da na dauka amma yau ga abin da na gani nan take mahaifin ya zo ya gaida wannan yaro aka yi mishi magani aka waye gari ya ce ni kuma a duniya in dai ka aminta ba wanda zan auren mai yarinyan nan sai kai da haka da safa aka daura auren ke zaki jini mijinki jiya da dagara ta zo da haramu an yi amma yau da safa ta zo da halal wato wannan ka gane wanda ya bar abu din girman Allah sai Allah ya musanya mishi da abin da yake alkhairi misali na biyu kowanne daga cikin mu ya san wani daga cikin magabata da ake kiran shi Abdullahi bin Mubarak al-Muslim cikin manya suna kiran shi Amirul Mu'minina fil hadith Abdullahi bin Mubarak tabi'i ne cikin manyan tabi'ai masu tsoron Allah da gudun duniya to yana da mahaifin shi shi Mubarak din bawa ne ba da bane bawa ne yana aiki a karkashin gonan wani alhaji a yana aiki a karkashin alhaji bawan alhaji sai ranan alhaji deciding ya yanke hukunci cewa yanzu kai Mubarak za a maida kai gidan gona a can za ka rika aiki Mubarak ya ce alhaji ai mallakanka ne da kai da kaidan mallakan mu yayi duk inda ka zaban aiki a nan zan yi sai aka maida shi gidan gona sai ranan alhaji ya kawo ziyara gidan gonansa cikin ta da aini ka nake gaya maka wannan da ya kawo ziyara gidan gonansa shi Mubarak ya karbe shi hannu bibbiyu sai alhaji ya ce to aje a kawo mani kayan amfanin gona kayan marmari masu daɗi sai kenan Mubarak ya tashi ya je tsunkuwance shi bai tsaya wani zaɓa ba kowanne ya samu tsunkuwa zai kawai kawo da ya kawo ma alhaji ya ci wannan gwai ba gir tsani ya sha wancan lemu ya gir tsani ya ce na ce maka ka samo masu zaƙi ne ya ce to alhaji haƙuri ya koma sai bai tsunko ɗannan ba sai ya sake tsunko wasu ya sake kawowa alhaji ya ji da tsani kai ba ka da hankali ne kai dolo ne ka nemo masu zaƙi ya ce to alhaji Allah ba ka haƙuri ya sake zuwa ya tsunko wancan ya kawo ma alhaji yana ci ya ji da tsani ya ce ban taɓa ganin sakare kamar ka na gaya maka irin wanda nake so sai ce alhaji ya haƙuri da Allah barkaci ka zo ina abubuwan da ke cikin gidan gonan nan ni tsawon shekarun da ne a gidan gonan nan bai taɓa kai ko da gwai ba ɗaya baki na ba domin abin da muka yi da kai shine in zan in tsare maka amanan gonan nan amma ban mu yi da kai cewa zan ci wannan ba shi yasa ni ban san me zaƙi ban san mai zaƙi ba tun zaman shekarun da kai a gidan nan baka taɓa ci ba ya ce wallahi bai taɓa ci ba alhaji ya shuru ya ce to ashe ba laifin ka bane ashe wannan wani mataki ne na tsoron Allah ya nemi shaidu daga ma'aikata gidan gona suka tabbatar ma alhaji wallahi wannan bai taɓa cin wani amfani daga gidan gonan nan ba alhaji ya ce to sakamakon da zan maka ni kuma shine abu na farko da yanzu na yanka ka ka zama da saboda amanarka da tsoron Allahnka abu na biyu wannan gidan gonan na baka ita fi sabilillahi sannan abu na uku iyata wanci na auren maka da ita jama'a ku shaida akan sadaki kaza to wannan matan ita ce ta haifo wancan Abdullahi bin Mubarak kaga gidan gonan nan ta zo mishi a matsayin mai gadi amma hakurin da yayi da Allah sai gashi Allah ya musanya mishi ya samu gidan gonan ya sami aiki sannan kuma ya samu aure a sama wannan duka misale ne waɗanda yake wanda ya bar abu saboda Allah mummuna to sai Allah ya kawo mishi kyakkyawa wanda yake wannan ko wanda ke daidai da wannan ina ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai mu zo sai mu kare bajin mu kare wannan kaidar sannan sai mu shiga ta gabanta Allah ya karfafe mu akan nisantan haram da dogewa akan halal Allah ka taimake mu gurin rika duk wata kofa da za ta kai mu zuwa ga haram mu tabbata akan tafarki madaidaiciya har ya zuwa mutuwa صلى الله مبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك